Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'alma Sigarba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji yadda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliyar ruwa a wasu yankunan jihar da magaran a jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafa da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Amurka na kiran da hanzarta amincewa da daftarin kudurin majalisar dinkin duniya yau din nan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda. Daga cikin kudaden shigararta da ta kan samu waɗanda da su take gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya. Wannan mataki na ƙarin takunkumi ya biyo bayan gwada makami mai linzami mai iya tashi daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewa ta yi a ranakun 3 da kuma 28 ga wannan wata na Yuli, wato watan jiya kenan. Wanda ya nuna cewa wannan ƙasa mai tsananin manufa na iya auna Amurka da ma nahiyar Turai. Jami'an diplomasiya sun ce bayan kwashi makonni ana tattaunawa tsakanin Amurka da China, kuma tun sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tsaida yau ɗin nan ƙarfe 4 na yamma don fara tattaunawa kan batun kada ƙuri'a. Bayan da dukkanin mambobin kwamitin 15 sun gani kuma sun tattauna kan kudirin. A cewar wani jami'in diplomasiya da ke da masaniya game da wannan tattaunawar, muddin aka kada kuri'ar amincewa da kudirin zai hana Koriya ta Arewa sayar da kashi 1/3 na kayan biliyan 3 da takan sayar ga duniya. Kudirin ya auna sassa 4, wato da gawayin kwal da tama da ƙarafuna da kuma kifaye da dangoginsu da Koriya ta Arewar kan sayar. Jiragen sama da na ruwan Amurka na can na kan neman wasu sojojin Amurka 3 da suka ɓace bayan da jirgin saman da ke ɗauki da su, wanda ake iya canza shi zuwa mai saukar ungulu ko kuma irin na yau da kullum, ya rikito cikin teku a yau ɗinnan Asabar daura da gabar ƙasar Australia. Bisa ga bayanin hukumar sojojin ruwa, an ceto wasu sojoji 22 da ke cikin jirgin saman samfurin MV 22 Osprey. Jirgin ya taso ne daga kan jirgin ruwan ɗaukar jiragen saman Amurka na USS Bonham Richard, kuma da ama yakan yi sintiri ne irin na yau da kullum kamar lokacin da ya yi kafin ya rikito ɗin. Rundunar sojin ruwa bata faɗi musabbabin faɗuwar jirgin ba, amma ta ce ana nan ana kan bincike. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin Amurka na ficewa daga yarjejeniyar Paris kan batun yanayi, sai ko idan an sake lale ta yadda sharuɗan za su gamsar da Amurka, cewar bayanin. Stephen ne da Gerard, mai magana da yawun sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya faɗi a wata takardar bayani cewa sakatare janar ɗin na Majalisar Ɗinkin Duniya na abin da ya kira maraba da duk wata hanya ta sake tattaunawa da Amurka kan yarjejeniyar ta Paris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa za ta ci gaba da kasancewa cikin dukkanin harkoki na tattaunawa kan batun sauyin yanayi a matakin ƙasa da ƙasa, yayin da Amurka ke bin matakin janyewa sannan a hankali daga yarjejeniyar wanda zai ɗau shekaru 3. Ma'aikatar ta ce a shirye shugaba Donald Trump yake ya sake hawa kan teburin shawara kan batun yarjejeniyar ta Paris, muddin Amurka ta ga sharuɗan da suka gamshe ta, suka kuma gamshi harkokin kasuwancinta, suka kuma gamshi jama'arta. Trump ya bayyana niyyarsa ta ficewa daga yarjejeniyar kan batun yanayi tun a watan Yuni. Yana mai bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mai matukar kwara ga mutanen Amurka. Ya ce yarjejeniyar na iya sa Amurka bayar da dumbun kuɗi baya ga na ƙasa kasuwancin Amurka da kuma sauran abubuwa da suka shafi muradunta. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bincike na musamman Robert Mueller na tambayoyi ga wasu shaidu kan ko shin gwamnatin ƙasar Turkiyya ta biya tsohon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na gwamnatin Trump Michael Flynn ta bayan fage a cikin watanni na ƙarshe na yakin neman zaben shekara 2016 a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta New York Times ta ce kwanan nan Mueller ya buƙaci fadar White House ta gabatar mashi da dukkanin takardun da suka shafi Flynn, wanda shine karan farko da aka san cewa Mueller ya buƙaci fadar ta White House ta samar mashi da wasu takardu. Jaridar ta ce ba a wajabtar da samar da takardun ba a hukumance. Trump ya kasance mai bayar da Flynn ya kasance mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa ga gwamnatin Trump na tsawon makonni 24 kadai. To amma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mai da hankali a kansu a binciken da ake yi kan koshin ƙasar Rasha ta haɗa baki da 'yan kwamitin yaƙin zaben Trump wajen yin katsalandan a zaben Amurka. Jaridar ta Times ta ce masu gabatar da ƙara na binciken harkokin Flynn, wanda ya yi da wani ba'amurke ɗan asalin Turkiyya wanda ya aiki tare da shi a wannan lokacin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla a jihar da magarmar ambaliyar ruwa ta haddasa asarar dukiya da kuma tilasta wasu da yawa barin gidajensu. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta hado mana rahoto daga da magarmar.
Ruwa da aka tafka kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya a wasu unguwanni na nan da magarmar, har ma da asarar dukiya da dabbobi kamar yadda wasu da abin ya faru a tare da su suka shaida. Daga nashi waje babban magajin gari na jihar da magaran Dr. Bashir Sabo ya ce babu dai wata matsala kamar na asarar rayuka, sai dai rushewar wasu gidaje wanda shi ma din ya shafi masu gida akan hanyar ruwa, wanda dole ne idan an yi ruwa mai yawa ya nemi hanyar sa. Ya ci gaba da cewa yanzu haka dai suna jiran sakamakon barnar da ruwan yayi daga ma'aikatan su kafin nan su ga matakin da za su dauka. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Allah mai karawa mai yana da kauye.
Allah ya kyauta a gaida da Tamar yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna kan batun masu son a kafa kasar Biafra da kuma waɗanda suke son ƴan kabilar Igbo su tattara inasu su fice daga arewacin Najeriya. Yau za mu ji ra'ayin kabilu daban-daban akan wannan batu, kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwaru ya samu mana ra'ayin wasu mazauna kanin Dabo kamar haka.
Sunana Kingsley Shedrack Onowa. Gaskiya ya kamata abinda duk gwamnonin da senator abinda suke yi wallahi sun yayi daidai. Gaskiya ya kamata kuma su fada duyaran ga su gane gaskiya a samu peace da cikin Nigeria ga shine zai kawo muna su mu zama guda a zona cikin lahiya.
Suwana abokan lemi galkon Hausa a jihar Yamma. Dama ai ka san al'umma idan ba su san zaman lafiya sun su karko wani abu wanda ke sa a samu tashin hankali da hargitsi su tusa mu wasu wani ra'ayi wanda bai fita. Amma yanzu tunda an ka samu mutanen kudu sun zo sun yadda mu zauna lafiya. Mi zai hana mu zauna lafiya? Mu ma ka gaske shekaru da shekaru. Kuma mun san muhimmancin zaman lafiya. Sannan babu inda zai zaman lafiya kawo wani ci sai dai kuma kawo kuma baya. Sannan da an ga ce masu hankali da tijjai sun zauna sun ga sun yadda a to a zauna lafiya sun ka kunshi barka da tsakanin su. Ai shi matashi in ne kamata ya bada goyon baya don bai san inda an ka samu gafa ba.
Sunana gaba daga jihar Inate. Wannan jiran da ake magana ina so a yi tarfa da gaske. A gani na tun farkon da ake wannan jira gaskiya ban ga wani abu cewa ana zaman wannan jira bane a kasar Najeriya. Da imani da Yoruba ne da Bahaushe su ma wai a haɗa kai. Siyasa ta zo ma ta gwamnati ne a dinga haɗa kowa ana haɗa kai ana aiki ba a ajiye wasu a je su kora. Ta zai sa a samu zaman lafiya kenan.
Sunana Alhaji Ubaba da Masu Darewa. Yarima Port Harcourt.
Ka kwashe shekara nawa a Port Harcourt?
Ya na zai ilimi a Port Harcourt. Zaman lafiyan guda uku ne.
To gaya mana su ɗaya bayan ɗaya.
Na farko za a zauna da mutanen da suke kai kaya a kudu. Takardun da suke bayarwa a kudu. A dawo da irin su takardun su ma an so zuwa ba su irin wannan takardun. Sannan kuma a duba kasuwannin da suke kudu. Kowanne a cire kwata kashi 30 a ba baki. Sannan kuma a fannin makarantar da suke yi a arewa su ma a ɗauka a ba 'yan arewa a kudu. Ba tsangwama ba zagi ba duka. Sannan kuma idan magana ta taso a community a ba 'yan arewa shugabanni dama in za su yi shari'a abin ya shafi 'yan arewa a ba su dama a sa mutum ɗaya a cikin kwamitin da za su yi wannan shari'a.
Sunana Gida da Sidik Sallah yanzu na kai shekara 30 a kudu. Shawaran da nake bayarwa kowa a bar shi ya yi aikinsa ba tare da tashin hankali ba. Yan kudu su daina maganan jita-jita irin na Biafra da suke faɗa tunda ba abu dai ba mai yiwuwa ba ne. Kuma yan arewa kuma cewa za su ce irin wannan gwamnati ɗin da suke ba mutanen kudu ɗin nan a bar shi.
To sunana Alhaji Hamza Abdullahi ina zama Imo State ne. Gaskiya na share shi kamar shekara 33. Shi zaman lafiya dama in babba ya kyale abu ka lalacewa. Idan babba bai kyale ba abu bai lalacewa don masu wannan abu kowane na da gidan uba kuma kowane na da village. Idan an sami shugabanni na village an yi magana da su sun tabbatar da cewa zaman lahiya zai dore ai wannan abu ba wani abu na ba saboda dama abinda haka matsala ana ganin yaran na yin abu kowa ya tale su amma yanda su manyan sun ka tashi yanzu na san komai za su shawo kan shi insha Allah
Sunana Muhammad Sani wanda yake na'ibi ne na masallacin Zaka da Siboni a cikin garin Fatakwal ina da shekara 34 a cikin garin Fatakwal eh to hanyoyin da za ka samu zaman lafiya a wannan yanki abu ne wanda yake yana da yawa ba shi da yawa hanyoyi ne waɗanda mutane ne waɗanda su dama gaba ki dai babu da suke nema ba wai zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya a su kudi suke nema duk lokacin da aka ce maka talaucin su ya taso inda aka ce maka ba wanda zai raba musu kudi bane to duk lokacin ya ayyunkuro ne kuma su kama wani cikin waɗanda ba su da dalili to abubuwan da za su kawo samu zaman lafiya dorari ba wai dan bilbil ba wanda dan bilbil gobe ai gobe ya saki tashi ba sai tsakani da Allah sai in an tsaya an yi hukunci na gaskiya da gaskiya ba wa sai ai hukunci abu bilbil kan yana ka saba ba idan mutum yayi laifi an hukunta shi wannan shine hanyar da za a samu zaman lafiya da sai shi taruka wanda ake yi wanda kuma shugabannin nan nasu su ne musu biyayya ne ba wai su suke wa shugabannin su biyayya ba shugabannin nasu suke yi wa shugaban tsagerun nasu biyayya saboda tsoron su da suke ci
sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya samu mana waɗannan ra'ayi Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To madalla a gai da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa To kamar yadda aka saba ga gogan naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
The largest single line rice mill in our region
Mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya kaddamar da kamfanin casar shinkafa na zamani a Jihar Kebbi idan ko shugabar hada-hadar kasuwanci ta teku shiyar Kano Kaduna da Jigawa Karimatu Usman ta gana da ƴan kasuwa a dutse don cin gajiyar hukumar
Nigerian Shippers Council yana da abin da ake kira portal za su iya kai ƙara kan wannan portal din cikin awa 24 an ji ƙarar su kuma ana bincike a ga menene za a iya yi a taimaka musu
Rasuwar tsohon mataimakin gwamnan Bauchi Garba Gadi ta girgiza jama'a saboda tunokin amincewarsa ta sauya shika bayan gwamna Yuguda ya koma PDP wanda hakan ya sanya shi rasa kujera sai da ya shiga kotu. Captain Balaji Birin jigon siyasar yankin ne.
Rashi ne babba a ƙasa gaba daya. Mutumin kirki mai son bin ka'ida a duk abin da yake yi yana son a bi ka'ida kuma yana bin ka'ida.
Ana tsammanin dawowar shugaba Buhari Najeriya bayan dawowar uwar gidansa daga London. Sama da mutum 2000 suka mutu sakamakon hatsarin mota a tsawon wata 6 a Najeriya. Cewar hukumar gididdiga. Nasura da mai kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu nufi zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Bauchi, Alhaji Ruwanu Suleiman Adamu, da shugaban ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani. Ga mai martaba sarkin Bauchi.
Ina kira ga dukkan al'umma mu zauna lafiya mu yi ta'addu'a. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Da kuma karuwan arziki mai albarka duk abin da ka san shi ya rayu sai ana zaune lafiya
zaman lafiya ce shine komai addini ba sai yanzu sai da zaman lafiya wani ci gaba ba samu ma sai da zaman lafiya kuma wato musabbabin abin da ke danu ba nan ba a dukkan Najeriya gaba daya shine kowa ina ganin shi wani ne ina ga dara in ka kama yaro da ka hukunta shi dan ce ka cire shi in baka cire shi budin yasa cire kayan da kake to babban matsalar mu kenan kowa yana ganin ya fi karfin doka na sha fadan wannan magana to inda ta ai in talauci ne ka dubi sauran neighboring states da countries namu ga Niger ga wannan wanda kuma arziki inda sa uba amma suna zaune lafiya saboda me akwai doka to kai waye ka shiga ai wasu mu da sun fita sun ga inda rayuwa ke ta amma ka dawo na jira sai ga abin ya gamo ne saboda kwana abin da ya ga dama to babban matsalar mu kenan na biyun sa kuma tarbiya ya lalace yayin kowa ya kauda hakkin da Allah ya daura masa ba damuwa da komai sai abin da yaro ya fita baka san inda yake kwana ba baka san cin sa baka san shan sa ba abin da ka damu da shi ya kawo wani abu ya baka ba ka tambaye shi inda ya samu ba a'a abin nan halal ne ya ja kashe wani ne ya yi iskanci mai Allahu alam kai da damuwan ka ya kawo ka samu abin da shi to babban matsalar mu kenan abin ya dame ni ina ta tunanin da za a kullo ai maganin wannan al'amari yau ka ji an ce sun fita wanda ya sani da wanda bai sani ba babban matsalar an ga hanya suna su kashe mutum su tsari mutum no wanda yake so a masa magana ya bari ne ya bari wanda yake kuma don Allah ku hada mu da su ga me ya gata mu tukunna inda aboci ne ko ba ka ba in muka samu muka yi tsarin da su aka bar wannan abu insha Allah za a samu sunni al'amari Allah ya taimake mu kuma kamar da kuka sani muna ta kokari muna ta fadakarwa a masallatai da sauransu kan maganar iyaye kowa ya san haƙin da Allah ya daura masa maganar tarbiyyar da yara dole ne yaro yana da haƙƙi a kanka
mu hakuri mu kokari mu abinda Allah yake so yadda da shi duk wani maganar tashin hankali da abinda ba daidai ba mu kokari mu fashi abinda zai kawo mana batanci mu kokari mu kiyaye shi ina ganin muka za a kan haka insha Allah fa dan mu samu rahama ubangiji dan mu kuma samu yaddansa mu duk wani abin da zai kawo fitina Allah zai kawo da shi
idan ba zaman lafiya addini ma kansa ba da kai shin da ya kamata ba gurgudun hali tattalin arziki ba da bunka sa ba to ina kira ga al'umma to Allah mu yi kokari mu zauna lafiya da ƴan uwanmu mu san juna mu kauce zujan junan mu kuma ai ta addu'o'i addu'o'in da ka samu kanka roki Allah mu lafiya da zama lafiya kuma wannan hali da muke ciki addu'a ne kawai shi da maganin sa Allah tabbatar mun da zama lafiya a wannan kasar namu dukkan duniya ma baki daya
shi ma Mr. Mark Amani ya ce
assalamu alaikum kamilin Mr. Mark Amani shugaban kananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja kiran da nake so in shi ne a gaskiyar magana abin da ke faruwa a arewacin Najeriya gaskiyar magana abin kunya ne domin ba mu taɓa tunanin za a waye gari a ce al'ummar arewacin Najeriya mun zama haka ba ba mu san menene yasa muka je muka aro al'adun da ba nan ba idan a gaskiyar magana kamar yadda mu sani a da can duk mutumin da aka ce an danka da kamannin dan arewar idan arewacin Najeriya ko shakka babu ba karamin martaba mutum yake da shi ba amma a yau an waye gari dukkan da ta je da zarar an danka cewa dama kai kama da dan arewacin Najeriya wallahi abin tamani gudun mu ake ana hango ka daga nesa yi tunani da zuci shi yaya za mu yi domin mu da martaban da kowa ya san mu da shi ina misali kamar ni ma kamar ni kuma shi yaya zan fito in ce Allah bai kyauta min ba bai yi sa na zama kurama domin kowa san cewa al'umman kurama mu dama da masallata da kristoci da masu bin addinin gargajiya dukkan mu don uwan juna ne har ta kai a duk lokacin da ake da wata hidima ta koma wani irin bangare ne to mukan zauna mu tsara wa kanmu yadda za mu ce mun kanmu da kanmu a matsayin ƴan uwa sai aka waye gari a yau muka sami kanmu a inda ba shi ba saboda wani addini ya ce kanmu ya rabu kiyaya to a gaskiya idan ba mu yi tunani mun dawo da hankali wuri guda mu rika biya kanmu gaskiya ba to mun ki tabbatar mana ko shakka babu ba za mu taɓa samun ci gaba ba ba za mu taɓa samun abin da muke so ba domin a kama arziki ba zai taɓa zuwa inda tashin hankali ke ba saboda haka ni ina kira ga 'yan uwana yan arewacin Najeriya ko ma wani irin addini idan ba za mu yi kaddiya kan mu gaskiya ba to kariya muke addini ba zai taba zama sanadin rarrabuwan kawalin mutane har ka mutum zai je ya kashe ɗan uwansa sannan ɗan zai je ya samu tafiya tafiya tsakanin manoma da Fulani to laifin ba yana wani wuri ba ne laifin yana wurin dattawan arewacin Najeriya kisa a yau ba za a iya ta shiga arewacin Najeriya har ba ma ta kai arewacin ba ta shiga ta ko'ina yanzu Najeriya ta zama tarkon wahala musulma idan da gaske ne dama ake cewa Allah ya tsinewa mai tada rigingimu to gaskiyar magana rigingimu ne da ake ta fama da shi a arewacin Najeriya to inuwa fa ta riga ta ta'anta mu Allah ya tsine mu ya saka tsine mu ya saka tsine mu ba kuma ni ma kamun na faɗa ba amma haka Allah ya ce saboda haka mu maza mu nemi gafara domin in ba haka ba ya ƙan mu jikokin mu wallahi ba za su yafe mana ba
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to a gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
wasan gaba na Najeriya Kelechi Iheanacho ya sami rauni a wasan farko da ya buga wa sabuwar kungiyar sa ta Leicester City dan wasan ya ji raunin ne sa'ad da Leicester din take fafata wasan sada zumunci da ta yi galaba akan Borussia Mönchengladbach a jiya Juma'a Leicester City ta sayi Iheanacho ne daga Manchester City akan kudi fam miliyan 25 a kontaragin shekaru 5 a bangare daya kuma duk da yake an kammala komai na komawar dan wasan kasar Brazil Neymar kungiyar PSG daga Barcelona za ta mai tsaiko kafin dan wasan ya so mu bugawa sabon club din nasa wasa Neymar wanda yanzu haka shine dan wasa mafi tsada a duniya ba zai bugawa kungiyar ta PSG wasan farko ta gasar league ba saboda rashin gabatar da takardun komawar tasa a cikin lokaci to sai dai zai shaidu wasan a zaman dan kallo kuma mai karawa ƴan wasan kuzari a Ingila kuma mai horar da ƴan wasan Chelsea da yanzu haka sune zakarun Premier Antonio Conte ya jaddadawa kungiyar Barcelona ta kasar Spain cewa dan wasan sa Eden Hazard ba na sayarwa bane Barcelona ta so mazawarcin Hazard domin cike gigin da sayar da Neymar ya haifar to amma Conte ya ce su manta da zancen Conte ya ce shi kansa a yanzu yana fafutukar cefanen ƴan wasa domin cike gigin da yake da shi a Chelsea don haka baya zancen sayar da wasu ƴan wasan sa kocin na ganin da akwai fargaba da kuma kalubalen gaske ga zakarun na Premier a sabuwar kakar wasanni mai shigowa musamman idan aka yi la'akari da yadda abokan hamayyar kungiyar suka yi cefanen zaratan ƴan wasa dan wasan kungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya bayyana bukatar sa ta barin kungiyar a wannan watan Mahrez dan kasar Algeria ya sami tayin kungiyoyi da dama daga ciki da wajen Ingila to amma dai ya zuwa yanzu Roma ce kadai ta yi tayin dan wasan duk da yake kungiyar sa ta Leicester ta yi watsi da tayin shi kuwa gwarzon dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo ya kara jaddada bukatar sa ta komawa Ingila da taka leda Ronaldo ya bayyana haka ne a gaban wata kotun kasar Spain inda ya bayyana a ci gaba da sauraron karar zargin yin coge wajen biyan haraji da ake masa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to madalla a gaida Murtala yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim zai dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice
to a takaice Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin kudirin majalisar dinkin duniya a yau dinnan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda daga cikin kudaden shigar da take samu wadanda take amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryen ta na nukiliya
to madalla masu sauraron mu da wannan ne muka ka karshen shirin namu na yau baki dai sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokai aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madin Ibrahim Kalmasi da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daral Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum